sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 22 ga watan Afrilu wanda ya daidai da 21 ga watan Ramadan. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa a Najeriya 'yan takara a jam'iyyar APC mai mulki na ci gaba da yin tsokaci kan farashin kudaden sayan fom da uwar jam'iyyar ta yanke a farkon makon nan.
Amma a dauki naira miliyan 100 a ce wai wannan kudin shine zaka biya saboda kai takara, kaga an nuna akan cewa cin hanci da rashawa ya tabbata kenan.
Sannan za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger da Najeriya sun daura damarar magance matsalar tsaro da ta'addabi kasashen biyu. Baya ga haka a Ghana za ku ji cewa ofishin jakadancin Rasha ya nisanta kansa daga matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ake fama da shi a duniya. Muna kuma dauke da rahoto na musamman. To amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya.
Assalamu alaikum. Wani janar din sojin Rasha ya ce burin kasar shine ta karbe ikon daukacin kudanci da gabashin Ukraine. Lamarin da ya kara fito da shirin Rasha na mame Ukraine fiye da yadda aka zata a baya. Hukumomin Ukraine sun ce kalaman Rustam Minkayev, wanda shine mataimakin komandan dakarun tsakiya na kasar ta Rasha, sun nuna cewa ikrarin da Rasha ta yi a baya cewa ba ta da burin mame yankunan Ukraine duk yaudara ce. Kafafen yada labaran kasar ta Rasha sun ruwaito janar din sojin yana cewa Moscow tana so ta karbe ikon daukacin yankin Donbas, ta yadda hakan zai samar da hanyar da za ta haɗe shi da Crimea, sannan ta kuma karbe daukacin kudancin kasar inda zai dangana har zuwa yammacin yankin Moldova da ya bangare amma yake karkashin kasar ta Rasha. Kungiyar bada agajin gaggawa ta Palestina Red Crescent ta ce akalla mutum 31 aka ji rauni a yau Juma'a, ciki hadda mutum 14 da aka kai su asibiti bayan wani fada da ya barke a farfajiyar masallacin Kudus da ya kasance wuri mai tsarki ga musulmi da Yahudawa. Hukumomi sun ce bayan da Palestina suka fara jifa da duwatsu a farfajiyar masallacin, 'yan sandan Isra'ila sun yi amfani da harsashen roba da gurneti mara cutarwa wajen shiga tsakani. Kamfanin jallancin labarai na AP ya ruwaito cewa 'yan sanda sun yi shiga da ta nuna cikakkiyar daura da mara kwantar da tarzoma. Kamar yadda aka saba, an hana Yahudawa zuwa masallacin na Al-Aqsa cikin kwanaki 10 karshe na watan Ramadana, inda aka hana su zuwa yin tarukan addu'o'i a wannan lokaci, amma kuma matakin baya aiki a 'yan shekarun bayan nan. A wannan shekara dai azumin watan Ramadana mai tsarki na gudana ne a daidai lokacin wasu tarukan Yahudawa da na Kiristoci masu tsarki waɗanda su ma suke wakana, lamarin da yasa dubban mutane daga addinan uku suke ta tururo zuwa wannan wuri mai tsarki. A yau Juma'a wani reshen kungiyar IS ya ɗauki alhakin wasu jerin hare-haren mabamai waɗanda suka kaikaici 'yan Shia marasa rinjaye a Afghanistan, yayin da Pakistan ta fitar da wata sanarwar gargaɗi kan barazanar da kungiyar IS ke yi a gabashin lardin Punjab. Hari mafi muni shine na ranar Alhamis, inda wani bom ya tashi a wani masallacin 'yan Shia da ke arewacin Mazar al-Sharif. Hukumomin asibiti sun ce akalla mutum 12 ne suka rasa rayukansu, yayin da wasu 40 suka jikkata. Gabanin hakan kuma wani bom da aka dasa a gefen hanya a kusa da wata makarantar yara a Kabul, babban birnin kasar, ya jikata dalibai biyu a unguwar da ake kira Dashir Barci da 'yan Shia suka furin jayi. Sannan wani bom na uku da aka saka a arewacin Kunduz ya raunata wasu makanikai 11 da ke wa Taliban aiki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban Kenya Mwai Kibaki, wanda ya mulki kasar daga shekarar 2002 zuwa 2013, ya mutu yana mai shekaru 90. A yau Juma'a shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya sanar da rasuwar Kibaki. Tsohon shugaban ya ci zaɓe ne a shekarar 2002, inda ya kawo ƙarshen mulkin tsarin jam'iyya ɗaya da ta kwashe tsawon shekaru 40 tana mulki. A lokacin da ya karɓi mulkin ƙasar, Kibaki ya sha alwashin yin yaƙi da matsalar cin hanji da rashawa, ya kuma dasa matakan farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Sai dai duk da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar na Kenya, an ga ci gaban yaduwar matsalar ta cin hanci da rashawa a zamanin mulkinsa. a lokacin zaben wadinsa na biyu a shekarar 2007 inda ya kara da Raila Odinga wanda ya zargi kibakin da tafka mabudi an yi rikicin da ya kai ga mutuwar sama da mutum 1000 a kuma karshen wa'adinsa na biyu ne kibaki ya mika mulki ga Kenyatta wanda aka zaba a shekarar 2013 inda daga nan ya yi ritaya daga harkar siyasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin da muke da su. A Najeriya, ƴan takara a jam'iyyar APC mai mulki na ci gaba da yin tsokaci kan farashin kudaden sayan fom da uwar jam'iyyar ta yanke a farkon makon nan, lamarin da wasunsu suka ce zai iya hana mutane masu nagarta fitowa don a zaɓe su. Adamu Garba na ɗaya daga cikin waɗanda suke da sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar ta APC a zaɓen shekarar 2023. Ya kuma yi mana ƙarin bayani akan yadda ya kalli wannan al'amari.
Sunana Adamu Garba, ni ɗan takarar shugabancin Najeriya ne a shekarar 2023 da take zuwa a ƙarƙashin jam'iyyar APC. Wato kuɗin fom da aka yi rilizin naira miliyan 100. Wannan tsarin bai yi ba a nawo tunanin saboda yanda ake fito da ƴan takarkaru a tsarin demokradiyya da ya dace ana bin tsari ne a duba wani ɗan takara ne ya fi kawo wasu abubuwa wanda zai amfani jama'a ya amfani al'umma ya kawo ci gaba ya magance matsaloli da al'umma suke fesin kamar yanzu mu a nan Najeriya an san mu da matsalolin talauci da tsaro da abubuwa da yawa da ya addabe mu waɗannan abubuwa su za a bi waɗannan ƴan takarkaru a ga wane ne ya kawo wasu abubuwa wanda ko tsari wanda zai taimaka ya magance waɗannan matsaloli haka ake fito da ƴan takara amma a dauki naira miliyan 100 a ce wai wannan kudin shine zaka biya saboda kai takara kaga an nuna akan cewa cin hanci da rashawa ya tabbata kenan duk mutumin da ya iya satan kudi zai iya zama shugaba saboda kudin kai aka dorawa kuma ya nuna mana akan cewa idan kai bandit ne ko ƴan bindiga ka kama mutum kai ma ka dauki wani kudi ka nemi fansa da kudin fansa da shi zaka iya zuwa ka zo kai takara kenan da shi idan kai din sai da kwaya ne idan kai barawo ne duk abin da kake in ne kana da wannan naira miliyan 100 ya nuna akan cewa kenan zaka zo kai takara da shi kuma ya nuna akan cewa office na shugabancin Najeriya office da ya kamata da talaka da mai kudi da attajiri da malami da manomi da makiyaya duka gabaɗaya kamata suna da dama akai ya nuna akan cewa wannan office ya zama na sayarwa kenan idan kana da kuɗi zaka iya saya kuma duk mutumin da ya biya kuɗi ya sayi wuri sai yanda ya ga dama zai yi da shi ya nuna akan cewa duk shugabanni da zamu zaba idan suka samu dama suka hawo wannan wurin yanda suka ga dama za su yi a ce wai a Najeriya kuɗin form fa kawai za a saya naira miliyan 100 kaga ya nuna akan cewa idan ka dauki minimum wage da ake biya na salary ma'aikata a Najeriya mutum sai ya kai shekara 278 kafin zai iya tara naira miliyan 100 so wannan me ake nunawa kenan a ce wai mutum zai takarar state assembly sai ya bada naira miliyan 2 kudi kuma na sayan form na shugaban kasa a Ghana yanzu haka dala 2000 kenan ko dala 2000 $2000 kaga bai fi naira miliyan 1,300 ko wani abu ba so idan ka dubi wannan zaka ga cewa yanda muka dauko tsarin demokradiyyar nan mun dauko tsari ne wanda zamu yi fada da al'umma domin a cikin party saboda idan muka yi haka mun nuna akan cewa al'umma idan baka da kuɗi kai ba kowa bane a tsari kuma wannan party an kafa ta ne saboda ta ceci al'umma ba saboda ta nisanta da al'umma ba saboda haka ya kamata a kawo gyara a kai mu ko matasa ya kamata mu haɗa kai mu taimaki juna mu goyawa juna baya mu je mu shiga wannan takaran mu samu waɗannan manya da suke wannan shawarwari wanda bai dace ba mu gaya musu gaskiya wannan shine nake ga mafita game da matsala da muka shiga a tsarin demokradiyyar mu a Najeriya.
Adamu Garba kenan mai neman takarar shugabancin Najeriya. Hukumomin Nijar da Najeriya sun ce sun daura damarar magance matsalar tsaro da ta addabi kasashen biyu inda jami'an tsaronsu za su hada karfi don dakile ƴan bindigar da suka hana al'umma sakewa a yankunan. Kasashen biyu sun bayyana hakan ne yayin da wata tawaga daga Jigawa ta Ghana da takwararta ta da Magaram. Ga wakiliyarmu Tamar Abari da ƙarin bayani. Babban burin wannan haduwa dai shine samar da hanyoyin magance matsalar tsaro, kamar yadda Abdulkadir Fanini, sakatare janar na gwamnan jihar Jigawa a tarayyar Najeriya, ya bayyana.
Wannan ziyara ta mu zo irin wannan taro da muke yi, muna yi ne don mu kokari mu tabbatar cewa wannan hudda da ake din nan sai dai ta ƙara haɓaka, mu ƙara kawo hanyoyi da zamu sauƙaƙa su maimakon mu ƙara nesanta juna. Wannan shi da dalilin da yasa muka ga cewa to hanyoyin da zamu yi kokari bari mu fara samun haɗin gwiwa tsakanin musamman tsakanin jami'an tsaron, ina nufin jami'an tsaro na wannan jihohi guda biyu, Zindar da Jigawa.
An dai girka kwamiti wanda ya tantance bangarorin da ya dace a maida hankali a kai. Hakan ne ta sa gwamnan jihar da magaran Lawali Madugu ya yi kira ga sarakan gargajiya kan muhimmancin gudunmuwarsu a wannan tafiya.
Sarakan gargajiya su ma suna da nasu gudunmuwa wadda za su kawo, saboda su ne ke kusan al'umma. Kenan in wani yayyo wani laihi daga cikin Nigeria ya shigo cikin Nijar, musamman ma tana iya sun san ko wane ne ko dan gidan wane ne, kenan ana biya sau da kafa tare su da jami'an tsaron, sai a cin mai inda ya boye, an ka kamo shi, da mu da su duka alheri ne daga wajen mu. To da duk wanda yake da niyyar ta zamna tsaye ko daga can ne ko daga nan wajen mu, in mun ka samu an durkusar da shi nan wuri, wannan zama da muka yi sai mu ce yayi albarka sosai.
Taron ya tabo batun tattalin arziki,
haka kuma mu kokari mu sake samun wani haɗin gwiwa da yake tsakanin ƴan kasuwan, yadda za mu yi ƙoƙari mu sauƙaƙa wa junanmu, yadda muke ta'ammali da juna daɗi da ƙari. Dukkaninmu jihohin nan namu guda biyu jihohi ne na manoma, noma kuma an san shi da kiwo, saboda haka shi ma nan muka tabbatar cewa hanyar haɓaka tattalin arzikinmu ya kamata mu yi ƙoƙari mu gani cewa an samu kyakkyawan haɗin kai a tsakaninmu.
Da la'akari da a baya jihar da magaran ta mallaki manyan kamfanoni wanda a yanzu suka durkushe, tawagar ta ba da shawarwari kan yadda za a farfado da su.
Lalle sun nuna mana cewa wa'annan ma'aikatan ne guda biyu na harkar makaroni da na kuma jema fata, ana iya a tada su kuma a ci amfanin su. Sun ba mu fasa'o'i wanda ya kamata a bi, kuma insha Allahu za a ganin abubuwa masu dama sun hito daga wannan wurin. Kamar misali sun nuna mana cewa kawai an samu miliyan 800 aka sanya cikin wannan ita ma'aikata ta makaroni, za a sau injinoni irin na zamani wa'anda za a iya bancan ma ayi makaronin kuma ana ayi biskuit. Nan ma kun gani kenan, in ƴan kasuwanmu nan na can jihar Jigawa suka gama ƙarhinsu, na tabbatar da ba abu ne wanda zai gagara.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar. Ofishin jakadancin Rasha da ke Ghana ya wanke gwamnatin Rasha daga duk wani zargi da ake mata kan kalubalen da duniya ke fuskanta a halin yanzu dangane da tabarbarewar tattalin arzikin duniya. Daga Accra ga rahoton Hawawa Abdulkarim da ta aiko mana.
A cewar ofishin jakadancin Rasha a Ghana, wahalar da ake fama da ita a halin yanzu ya samo asali ne sakamakon hauhawar farashin kayan abinci, kayan masarufi da wani bangare na farfado da annobar cutar COVID-19. A wata sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter, ya ce halin da ake ciki a bangaren noma ba shi da asali da abubuwan da suka faru a cikin watanni biyun nan, sai dai a danganta ta da cutar da ta addabi duniya a shekaru biyu da suka gabata. Ga dai abin da jama'ar Ghana ke faɗi.
Ni Lemani Sharif Idris, ni ma dai zan yi ra'ayi da maganan da ambasadan ya fada. Don in ka duba wannan fada na Russia da Ukraine bai kai wata uku ba, wannan wahala kuma da muka shiga ƙare-ƙaren kaya, tsadan kaya, gurin shekara da wani abu kenan, tunda muka yi zaɓe ba mu kai wata shida ba muka shiga hali na haula.
Sunana Malam Isa Mirago Jibril Abbas, ina jin wannan magana daidai ya fada, domin idan muka lura yanda yanayin duniya wato ke tafiya bayan annobar COVID-19, ina jin dama duniyan tana fuskantar matsalolin na tattalin arziki. Kan haka ina kira ga umma da su ma su kokarta su ga cewa lalle wannan matsaloli da duniya ke fuskanta na tattalin arziki, shugabanni sun dauki kwararren matakai wurin ganin cewa an magance wannan matsaloli.
To ko me bangaren gwamnati ke faɗa game da batun?
Ni a matsayina Abdul Wahab Aminu, wanda ke aiki cikin gwamnatin ƙasa da kuma dan jam'iyyar da ke mulki mulkin kasan Ghana yanzu haka ina ganin cewa kaman Russia na neman ta wanke kanta ne to amma bisa ga shedu kwakwarin shedu da kasace na duniya da kuma masu sanin tattalin arzikin duniya sun ka fadi Russia ne wanda ta dura duniya cikin wanga balayin da duniya ta shiga cikin wata biyu da muke ciki ko damu na uku ga
Malam Jafaru Dan Kubiya mataimakin daraktar binciken canjin yanayi da kare martabar abinci ya mala karin haske
amma abinda mu muka sani shine duk duniya an tabbatar cewa rashin zaman lafiyan Russia da Ukraine ya taba rayuwar mutane amma game da batun karancin abincin Ghana ba mu iya mu jingina shi dukan masalan ya zamana ya fito daga Russia ko Ukraine amma abinda mu za mu gaya shine farko rashin abincin Ghana ko karancin abincin Ghana na farko yana samun tushen shi daga irin noman da muke yi shuki ko noman da muke na Ghana noma ne da muke yi da in ba hadari yayi ba ba mu iya mu samu mun shuki kadan da muke samu ɗan kewayen mu shine kaman Burkina Togo har yau ya kai Indians suke shigowa kasuwannin mu suna sai abinci suna fita da shi alhalin mu Ghana ba ya ishe mu bane sai sa abinci kuma in yayi karanci dole price kuma ya ji sama sannan na uku sai mu duba a lokacin da muke samun abinci da yawa ba mu da wurin ajiye wannan abinci saboda rana wata yau sai sa kaga abincin manoma yana batawa sai sa wayanga ababai su ne tushen masalan Ghana
Hawa Abdulkarim Young Pioneer sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
a gaida Hawawa Abdulkarim yanzu kuma ga rahoto na musamman
Haya zidi ana cigaba da gwamnatin fada da kuma kai manyan halahari a bangaren yan awali magajin garin Ikonde Titi da tawagarsa su rasa rayuwarsu sanadiyar taka wata nakiya da suka yi wadanda yan awali masu dauke da mindiga suka dasa musu a kan hanyar mota anda ayar motocin suke yi wa magajin garin rakiyar gwano cikin wadanda suka rasa rayuwarsu har da zaratan sojojin kasar jamhuriyar kamar na biyar na shirye da wadansu yan wannan bangaren wanda kace sake yi sunan su domin matsalar tsaro
alhamdulillah malam awal kasan wannan al'amarin da yake gudana a kasan mu nan ya ta da hankali matuƙa na al'umma to yau nan dai akwai abin da ya faru a can Ikondo Titi su waɗannan mugayen mutane sun dasa nakiya a hanya dan sun dasa nan she suka fiskanci lokacin da shi gwamnatin wannan jihar din zai wuce da tawagarsa to yanzu she ya tarwatsar da su to suka rasa rayukansu to kaga wannan irin abubuwan da dama can babu a cikin irin yakin nan dasa shi irin bumabuman nan a hanya to yanzu ne aka shiga irin waɗannan al'amuran
ga duka alamu an sun samu sabon salo kenan wajen hallaka al'umma to wace shawara zaka ba wa gwamnatin kasar jamhuriya kamar wajen ganin cewa ta dakile wannan al'amura kare ba zuwa cikin kasar gabaki
daya shawaran da zan ba ma gwamnati shine a tambaye al'umma don yanzu al'umma su ne idon gwamnati don su fallasa waɗanda suke waɗannan ayyukan ɗin malam muhammadu don gwamnati shi kaɗai ba zai iya waɗannan ayyukan ba don al'umma sun san waye suke irin waɗannan to su riƙa tona asirin waɗannan kaga kuma gwamnati a nan ƙasan kamaru mu ɗan kamaru ne to gwamnati ba zai iya ɗaukan makami je har harbi mutane ba don ina ɗauka duka yayayensa ne ba ka gane ba shi yasa kaga ba buɗe wuta ba ba da izini a buɗe wuta ba don ana ɗauka dai ɗan gida ɗaya ne ba baƙi ba ne da suka kama na hari daga wani ƙasa to shine da namu bakin da na gwamnati muna roƙon al'umman wajen duk wanda aka gan shi dai a fallasa shi a fallasa shi mun san dai yawanci ana fallasa su to masu waɗanda suke wannan wajen ba su a magana to amma a nemi dai a fallasa shi ko kuma waɗannan mutanen su dage kansa idan an dage kansa dai to za ka ga wannan jihan din mutanen ba za su rika irin waɗannan abubuwan ba.
Shi ma wannan malamin ga launi ba jiyau ba ga abin da ya ce.
To kamar ni masaunin wannan guri abin da idanuna yake gani cikin shekaru 5-6 to gaskiya gwamnati bai samu nasara yanda ake so ba.
Me yasa kace gwamnati bai samu nasara
ba? Domin har yanzu su waɗannan ƴan aware ba su aje makamai ba. Suna ci gaba da garkuwa da ƴan adam da kisan gilla har yanzu da tsayar da harkoki a daidai waɗannan yankuna.
To ya kake ganin sojojin gwamnati ba sa zama ne a inda aka aje su domin su kare al'umma?
To kamar yadda idanunmu yake gani, to wani lokaci muna ganin su da rashin ƙwazo ko kuma rashin tafiyar da aikin yadda ya kamata. Don kamar waɗansu wurare ana ganin su ƴan ta'adda a gefe guda kuma a can wani ɓangare kuma ana ganin sojoji. To aikin ɗin mu ba ma gane yadda yake tafiya.
Ya harkokin kasuwanci da kuma makaranta ko kuma karatu da sauransu yana gudana?
To a wannan yankin da na fito gabaki ɗaya dukkan makarantun gwamnati yan aware sun hana. Illa dai makarantu masu zaman kansu su ma sai sun je sun ga waɗannan.
An ba su cin hanci?
An ba su cin hanci, sun ba da izini cewa buɗe makaranta, amma ba za a da sharuɗoɗinsu kuma ba za a sa kayan makaranta ba, kuma dai kaman Linya National.
Taken ƙasa?
Yawwa, to wannan kuma babu shi. Babu duk wani wasa ne.
Fatanka ga wannan gwamnati da kuma?
To fata na dai su ƙara ƙwazo, kuma dai manyansu na canya wanda su daɗa sa ido su ga waɗanda suka sa a filin daga irin aikin da suke yi.
Haka zalika Amir Falahaji a garin Jam shi kan ya ce a gaskiya akwai matsala, domin a wannan garin nasu kan iyaka yake da jihar da ake gwamza a ƙazamin faɗa, domin yan gudun hijira suna kwararowa cikin garin nasu domin neman tsira da rayuwarsu. Ga yadda hirarta mu ta kaya,
yan gudun hijira sun yi mana yawa a ƙasa, abin da ya sa abinci ya yi tsada, su kuma suke sa daga ka gaya musu kuɗin cirewa suke su saya babu tayawa. Daga nan kuma ba wannan kawai ba, komai da komai sun sa ya yi ƙarfi. Kuma abin da ya kawo duk wannan sha'ani, akwai munafinci a ciki, akwai mutane a ciki, akwai mutane a waje. Shi yasa duk zancen nan yake tafiya tuntuni banda haka da gwamnati ya shawo kokan abu.
To tunda yake ana ci gaba da kirga kuɗi, yanzu kai wace shawara zaka ba wa gwamnatin ƙasar kamar da kuma al'umman ƙasar baki ɗaya wajen ganin cewa an ɗinke wannan baraka?
To banda dai mai ƙasa ya yi ƙoƙari ya yi magana da jan ido, inda ya yi magana da jan ido wani gila magana zai yi sanyi.
Shugaban ƙasar Kamaru ya kama waɗanda suka fata da ƙayar baya kamar su Ayuk Sese. Ba ka ga cewa idan ya sako su wannan abin za a iya samun sauƙi ba?
Ko ya sako su abin ba zai yi sauƙi ba, domin suna da dabaru dewa daga makamai yake shigowa, kuɗi yake shigowa, duk shi sa mutanen jejin nan suka gagara bari.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To Allah ya kyauta. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari tasirin azumi albarkacin watan.
Sunana Umar Munkai Lama Tawallan Bununu. Gaskiya tasirin da azumi yake mun akalla abu ne wanda yakan ƙara wa mun lafiya, domin duk lokacin da na yi azumi nauyina yakan ɗan ragu kuma nakan ji daɗin jikina. Bayan haka yana sa ina ibada kuma ina samun lokaci na nutsuwa a rayuwana. To kasancewa wata ne mai albarka, wata ne kuma wanda ya kamata mutane su kusanci Allah kuma su dinga ibada saboda neman lahira. To wannan yasa a kowane lokaci nake fatan Allah ya kai raina in samu kowane azumi domin iya ibadan da bana iya yi a wayannan watannin da suke wucewa wanda ba azumi ba.
Sunana Malam Ibrahim Shuaibu, mazauni a cikin garin jihar Bauchi kuma a Kobe Street. Alhamdulillahi, azumi a matsayina na matashi, azumi yana da tasiri sosai a al'amarin abin da ya shafi rayuwata da kuma addini na, kana kuma da lafiya ta bangaren lafiya a rayuwata, da kuma jin kai da kuma kusantar Ubangiji. Alal hakika a lokacin azumi, shi lafiya da nake samu shine kasancewar abinci lokacin da idan aka sha ruwa, a lokacin nake bukatun in samu abin da duk jikina yake so, kuma nakan in cikin ikon Allah nakan samu shi wanda yake kan zaman to daidai, ba yanda yake kafin azumi ko ko lokacin da ba azumi ba in saka wannan saka wancan ilan zuwa ina ta karo da olsa. Kasancewar da ina da olsa amma azumi nakan samu lafiya saboda yanayin ragowar cin da nake yi da kuma irin abubuwan da nake kulawa da su a daidai wannan lokaci. Haka kuma jin kai nakan yakan sa ni tunawa cewa lallai rayuwar nan akwai waɗanda suke idan ni ina da bukata ina da wadata a wani lokaci waɗansu kuma ba su da shi. Alal hakika yakan bani tunani akan waɗannan koda bayan azumi nakan tausayawa su waɗanda ba su da shi.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Wani janar ɗin sojin Rasha ya ce burin ƙasar shine ta karɓe ikon ɗaukacin kudanci da gabashin Ukraine, lamarin da ya ƙara fito da shirin Rasha na mamaye Ukraine fiye da yadda aka zata a baya. Hukumomin Ukraine sun ce kalaman Rustam Minkayev, wanda shine mataimakin kwamandan dakarun tsakiya na ƙasar ta Rasha, sun nuna cewa ikirarin da Rasha ta yi a baya cewa ba ta da burin mamaye yankunan Ukraine duk yaudara ce. Ƙungiyar bada agajin gaggawa ta Falasɗina Red Crescent ta ce akalla mutum 31 aka ji wa rauni a yau Juma'a, ciki har da mutum 14 da aka kai su asibiti bayan wani fada da ya barke a farfajiyar masallacin Kudus da ya kasance wuri mai tsarki ga musulmi da Yahudawa. Hukumomi sun ce bayan da Falasɗina suka fara jifa da duwatsu a farfajiyar masallacin, 'yan sandan Isra'ila sun yi amfani da harsashen roba da gurneti mara cutarwa wajen shiga tsakani. A yau Juma'a, wani reshen kungiyar IS ya ɗauki alhakin wasu jerin hare-haren bama-bamai waɗanda suka kaikaici 'yan Shi'a marasa rinjaye a Afghanistan, yayin da Pakistan ta fitar da wata sanarwar gargaɗi kan barazanar da kungiyar IS ke yi a gabashin lardin Punjab. Hari mafi muni shine na ranar Alhamis, inda wani bom ya tashi a wani masallacin 'yan Shi'a da ke arewacin Mazar al-Sharif. Hukumomin asibiti sun ce akalla mutum 12 ne suka rasa rayukansu, yayin da wasu 40 suka jikkata. Tsohon shugaban Kenya Mwai Kibaki, wanda ya mulki kasar daga shekarar 2002 zuwa 2013, ya mutu yana mai shekaru 90. A yau Juma'a, shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya sanar da rasuwar Kibaki. Tsohon shugaban ya ci zaɓe ne a shekarar 2002, inda ya kawo ƙarshen mulkin tsarin jam'iyya ɗaya da ta kwashe tsawon shekaru 40 tana mulki. A lokacin da ya karɓi mulkin ƙasar, Kibaki ya sha alwashin yin yaƙi da matsalar cin hanji da rashawa. Ya kuma dasa matakan farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar, sai dai duk da bunƙasa tattalin arzikin ƙasar na Kenya, an ga ci gaban yaɗuwar matsalar ta cin hanci da rashawa a zamanin mulkinsa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Nick, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku ayi hutun ƙarshen mako lafiya. Mu kwana lafiya.